الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sabuwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 21 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 242 cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yau za mu tashi farkon aya ta 243. Kafin haka ko wadansu ƴan tambayoyi da wata faɗakarwa. Tambaya ta farko wani littafi ne wanda aka wallafa cikin harshen Hausa, aka sa masa suna Ƙuri'ar Annabawa, daga shugabanmu Nabiyullahi Daniyalu alayhi salam, kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya, wato littafi da duba. Don wata ‘yar uwa ta aiko cewa da Allah in duba yana da amfani ko baya da amfani, baya da wani amfani ko na sisin kuma ƙarerayi ne a ciki da aka yi wa Allah, aka yi wa manzon Allah. Kowane annabi an ba shi wani sahami ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rintse idan ka sai ka canko duk shafin da ka canko, to sahamin annabi Dauda sai ka buɗe ka ga me yake ciki. Sahamin annabi Yusuf, idan hannunka ya faɗa kan sahamin annabi Yusuf sai ka bincika ka ga me ya aka yi. Wani mutum ne a kaso kurmi a Kano ya magashi, duk ƙarerayi ne a ciki, ma anzal Allah bi hamin sultan. Dan babu yanda za a yi mutum ya iya sanin da yabin abin da zai faru gobe ko jibi sai Allah madaukakin sarki. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir. Saboda haka lalle a kiyaye irin waɗannan littattafan, ba su da wani amfani. Mai tambaya ta biyu, wata baiwar Allah ce take cewa a taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu akan rabon gado, ga alama mijinta na yarda su ko mahaifinta, kuma suna ta zuwa kotu su je su dawo har da an raba gadon su. Muna taimaka miki da addu'a, Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba muku hutu, domin ba a son a yi jinkirin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba, kamar matsalar cewa kila ya zanto cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana so a ga me za ta haifa, ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kan shi na mutane, ko shi ma akwai bashin su da yake da shi a wurin waɗansu mutane, ana ƙoƙarin a harhaɗo kawo nan kuɗaɗen da yake bi, ko kuma shi a harhaɗa wanda yake bi, wannan ne kawai ke sa a yi jinkiri. Amma in banda wannan, kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su yi ta wahalar da mutane. Allah ya tsare. Mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli, ya kawo aya. So yadda ya rubuta kenan, ba wai da aya take ba, shi ya ce ittabi'u sabila man anaba ilayya, ayar kuma wattabi'u sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul Luqman. Gurgurdan abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah, waɗansu salihai, waɗansu waliyai, ka ce ya Allah ka bani kaza, dan wali wane ko albarkacin shehi wane ko albarkacin wane cikin waɗansu salihan bayi na yanzu ko waɗanda suka mutu. To amma ayar ba haka take nuna ba. Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi' sabila man anaba ilayya, ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni, ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni, irin yadda ya kadaita ni da ibada kai ma ka dayanta ni da ibada, irin yadda ya bi umarnina kai ma ka bi umarnina, irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi. Wannan shine fassarar tafi sabilillah wanda babu wani magudi a ciki. Amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah kai kuma ka bi shehin, irin yadda ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah, irin yadda ya bi manzon Allah kai ma sai ka bi me, ka bi manzon Allah, irin yadda ya so manzon Allah kai ma ka so manzon Allah. Amma ba wai kai ka so shi shi ya so manzon Allah ba, kai ka roke shi shi ya roki Allah ba, kai ka bi shi ya biyayya ga Allah ba, a kai ma za ka so Allah, za ka so manzon Allah, za ka biyayya ga Allah, za ka roƙi Allah. Wannan shi ne ka'ida ta koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma maganar tawassuli cewa mun sha yin maganar tawassuli, wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu. Ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa, ya halatta ka yi tawassuli da imaninka, ka ce ya Allah dai imanina da kai, dai imanina da littafin da ka saukar shi ne Alkur'ani, dai imanina da annabawanka da ka turo mu bashirin wa munzirin, ka biya mun bukata kaza. ka tsare ne daga abin iri kaza, ka ni'imta ni da kaza. Wannan tawassuli ne da imani. Hujjar wannan cikin suratul Ali Imran, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتو آير أبنتك ربنا يقبل جم وإننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان من دون ميكلا واندهي كلا ذوق إيمان سيني النبي لكتورو منا an aminu da rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku ya ku mutane fa amanna dan haka sai muka yi imani din to a sanadiyar imanin nan faghfir lana dhunubana gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina kankare mana wato ainihin kurakuranmu wato waffana ma al-abrar samu ko ka karbi rayuwarmu tare da al-abrar bayin ka masu da'a a gare ka kaga anan tawassuli ne da imaninsu innana sami'na مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ده سكاي إيماني سكاي توسلي ده إيمانو نبي ينتوسلي رسولا الله كو صفرسا وبنجي تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وبنجي تعالى ينا ده سونا يمفي أيكاو وروكيش ده سونا kace ya Allah dan sunanka Ar-Rahman kai mun rahama, ya Allah dan sunanka Al-Ghafur kai mun gafara, ya Allah dan sunanka Al-Hakim dan sunanka Al-Alim. Kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai tawassuli da shi ko kai a hade, ya Ubangiji dan sunayenka mafiya kyawu, sufofinka mafiya kamala, domin waɗannan sunayen naku masu tsarki kai mun abu kaza, kai mun abu kaza. Kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsik anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indak. Wannan hadisi ya dace da waccan ayata walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, da Allah ce ku roke shi da su, sai manzon Allah yayi a aikace Allahumma inni as'aluka, ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka, ina mai tawassuli da dukkan sunan da yake naka ne don biyan bukatata. Tawassuli na uku shine kai tawassuli da aikin ka na da'a, jihadi, biyayya ga iyaye, taimakawa gajiyayyu, in har waɗannan ɗin ɗabi'unka ne taimakawa gajiyayyu, taimakawa marasa lafiya, jin kan marayu, in duk wanda na cikin halayenka ya halatta ka yi tawassuli da su. Manzon Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da kogon dutse ya rufe da su, ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da gujewa zina da ya yi, ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da biyayya da yawa mahaifansa, ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da riƙon amanarsa. Suka roƙi Allah, kowa ya roƙi Allah da wannan abin, ya yi tawassuli da shi, manzon Allah ce sai dutse ya buɗe, suka zo suka fito suka yi tawassuli. Wannan hadisi yana nan a kusa ma Imam An-Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin. Tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari. Kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari yana raye kenan. Sahabbai sun kasance suna tawassuli da addu'ar manzon Allah lokacin rayuwarsa. Kamar da wani sahabi ya shigo manzon Allah na hudubar Juma'a ya yanki shi. Ya bashi labarin ruwan sama cewa ya yanki. Ga wahala ana ciki, dabbobi na mutuwa, abinci yayi kadan. Manzon Allah ya daga hannu. Kafin ya soke hannunsa sai ga girgije. Kafin ya gama huduba sai ruwan sama ya sauka, har mako guda ruwa yana sauka. Da wata Juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo. Waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne, waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu. Yace manzon Allah ruwa yayi yawa, gidaje suna rushewa, ana ta rushewa. Manzon Allah ya daga hannu sai Allahumma hawalaina la alaina, ya Ubangiji a kai gefen mu kuma banda mu. Dan da nan sai gari ya washe, ruwa kuma ya tsaya. To kaga nan tawassuli da addu'ar salihin bawa kenan, in ko salaha ne ai ba kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya bar duniya, tunda ba a tawassuli da gangan jikinsa, sai Umar dan Khattab ya jagoranci mutane suka tafi wajen Abbas baffan annabi, kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari. Suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib. Umar dan Khattab kansa yake cewa ya Ubangiji, muna roƙonka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai, yanzu ko da baya da rai gashi za mu yi tawassuli da baffan annabinka. Abbas yi addu'a, Abbas yi addu'a, suna cewa amin, Allah ya sauka musu da ruwa. Inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli, kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi, to ai annabi ba kamar mu bane ba, ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa. Domin Ubangiji ta'ala ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa. Kowane annabi inda za a buɗe cikin kabarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne shi, ƙasa ba za ta ci namansa. Saboda haka gangan jikinsa bai lalace ba, tsararre ne sallallahu alaihi wasallam. Inda ana tawassuli da zatinsa ne da sai su yi. Amma Umar bai tawassuli da zatin annabi ba, sai tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa, da yake yanzu baya cikin halin rayuwa, baya yiwa yin tawassuli da addu'arsa, da aka yi tawassuli da addu'ar wa babbansa shine Abbas ibn Abdul Muttalib. Wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin Sahih Bukhari. Banda waɗannan nau'ikan tawassuli, duk wani tawassuli da zaka yi to sunansa bid'a. Kace ya Allah dan annabi Musa, ya Allah dan annabi Isa, ya Allah dan mala'ika Jibrilu, ya Allah dan ɗakin Ka'aba, duk wannan bid'a ne. Ya Allah dan annabi Muhammad, ko kace dan albarkacin annabi Muhammad, duk bid'a ne. Ba wai annabin baya da albarka bane, shine ma yafi kowa albarka. Dan lokacin rayuwarsa idan ya yi aski, sahabbai wawa san sumar da aka aske daga kan manzon Allah suke, dan sumar su mai albarka. Ruwa idan ya rage, manzon Allah wawa su ake wa zai sha, kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa, wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena ya yi alwalan a ciki, da ai wawa su shanye wannan ruwan alwalan saboda ya taɓa jiki mai albarka. Kaga anan babu shakka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma idan kace ya Allah dan albarkacin annabi, albarkacin annabi ai nashi ne shi annabin, kai ba za a dauko albarkar sa ba a baka. Albarkar sa da za ta nasu zuwa gare ka in ka bi sunnarsa, sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi. Amma ba albarkar sa da ta shafi addu'ar sa wani aikin sa kace kai kuma a baka wannan ba. Da haka ya kamata mutane su gane wannan, don idan ka ce ba a yi wannan sai a ce ka gan su ba ma sa san annabi. Mu ko mun tabbatar cewa ahlus sunna su suka fi kowa kaunar annabi a duniya, dan ahlus sunna ne suke karanta hadisin annabi, motsi ka dan kala rasulullahi sai ku sani. To amma in ba ahlus sunna ba, ku sai dai a karanta wani littafi na mafarki, littafin karamar wani wali, a yi shafi biyar ba ambaci sunan manzon Allah. Mu ko motsi kaɗan bilibini kala rasulullahi, bilibini an abi hore da kala rasulullahi, don haka ya ɗan uwa ya kamata ka fahimci wannan, don a cikin bayaninsa ya nuna yana son ya fahimta. Kuma da Allah duk wanda zai rubuto tambaya wanda akwai ayar alqur'ani a ciki, ko bai haddace ta ba, ko ya haddace ta bai iya rubutunta ba, don Allah ya buɗe qur'ani ya duba ya rubuta ta ya kwafota a madadin ya rubuta da ka ya kuskure, kuma yadda a warcewa ayar alqur'ani ce. Na saba mutane a Kano, duk wanda ya yi tambaya inda ya rubuta ayar alqur'ani ba daidai ba na ansa, sai zan tola bakarwa a gare shi. In yana son ya rubuto ayar alqur'ani wanda zan ansa, to sai ya rubuto ta daidai, wato mahaddaci ne shi ya saba, ko ba mahaddaci bane ya bude ya kwafo. Amma ko ka rubuto wani larabcin da sai qala Allah ta'ala, zan ce a babu wannan a cikin alqur'ani, sai in aje. Tambaya ta ƙarshe, hukuncin cin naman kare shin halal ne ko haramun? Kuma me kawo me da me fit naman kare mu? Naman kare haramun ne, haramun ne. Baya cikin manzon Allah ce dukkan abin da yake zi makhlabin min at-tayri wa zi nabin min as-sibaa haram. Duk abin da yake da fikoki da yake farauta da su, kaman kare, kaman damusa, ba suna da fikoki hakoran nan nan gefe masu karfi kaman kura da suke farauta da su ba, to duk abin da yake da wannan haramun ne cin naman sa, da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dai mamaki ma a ce wai ana tambaya kare ya halatta ko bai halatta. Haramun ne, haramun ne, haramun ne. Wannan tambayar za ku sai gobe, wai tambaya game da wata takarda da take cewa dangane da menene 11 September, cewa mu'jiza ce ta Al-Qur'ani, abin da ya faru na 11 September, wannan sai gobe. Wannan kuma wani wando tun jiya aka nuna mun shi, ana sayar da shi a kasuwa cikin kayan gwando, amma da sunan Allah ƙarara a jiki, wanda ya kamata a nisance shi. Wurin wannan bakin za a ga Alif Dallam Hakuri, ina jin kyamara ba za ta iya ɗauka ba, amma duk wanda ya zo nan gurin zai iya karanta shi. da haka ya kamata a fara a ce ana sayarwa da ƴaƴan musulmi irin wannan wanduna da sunan Allah don wulakanta sunan Allah mutum ya sa ya rika zama akwai ya barci a kai ya shiga ban ɗaki da shi ka kaga akwai hatsari ƙwarai da gaske da haka mu rinka lura dangane da kayayyaki da za mu rinka saya muna sawa musamman kayayyaki na yayi irin wanda suka shafi zamani musamman kuma irin wanda suke kamanceci ne da kaya irin na arna ya kamata duk mu faɗaƙo da wannan Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu da haka duk wanda ya ga irin wannan sai a kwace a kona shi ne abin da yake mafi dacewa Allah ya tsare mu za mu tashi aya ta 243 mai Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم شنباكا يرجوبا zuwa ga mutanen nan da suka fita daga cikin gidajensu wahum ulufun su dubbai ba wai dubu ɗaya ba uluf jam'i ne na alaf alaf jam'i ne na alf idan an ce alf dubu ɗaya kenan alaf dubbai kuma uluf ya zama dubbai ɗin dubbai kenan yan har ya halatta a faɗa hakan a Hausa to wannan shi ake nufi in ko bai halatta ba dai kun fahimci sakon da nake so in sa a taƙaice dai uluf jam'ul jam'i ne waɗansu kuma suka ce uluf ai daga mu'talifuna wahum ulufun ai mu'talifuna suna haɗe suna tare da juna kamar da Allah ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum at-ta'lif shine mutane suna tare da juna suna haɗe suna jere kharaju min diyarihim sun fita daga cikin gidansu wahum ulufun su dubbai hadara al-mauti dan gujewa mutuwa baka da labarin waɗannan mutanen akan ce alam tara kan abin da ka riga ka taɓa sani in ka riga ka taɓa sani sai ya zanto kiranka ake zuwa ga yin mamakin halinsu ko a ce alam tara zuwa ga abin da baka taɓa sani ba in baka taɓa sani ba sai ya zanto so ake a ilmantar da kai dan ka ɗauki darasi a ciki da haka in ya tabbata manzon Allah ya san waɗannan mutane kafin saukar musu da wannan wahayi na suratul baqara to yanzu ana kiran shi ne dan yayi mamakin kirsar su sai yaya za a yi san adan ya gujewa mutuwa ina za ka shiga ka gudu in ya zanto bai taba sanin su ba sai ya zanto kiran shi ake zuwa ga ya san labarin shi yasa alam tara ila tara din yake yin ta'addi da ila domin ma'anarsa alam tanzur duk inda zo cikin alqur'ani da ila yake yi wato bai taba yin ta'addi ba da abin da yake wato ainihin ba ila ba sai a wajen alqur'ani mai girma alam tarani alam tarayani kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tayyiban wa illam tutayyibi yace alam tarayani a madadin alam taraya ilayya kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tayyiban wa illam tutayyibi ma'ana alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al-mauti fa qala lahum Allah sai Allah ta'ala ya ce da su mutu duk ku fadu ku mutu ba san fata badan su gujewa mutuwa sun fita don su gujewa mutuwa sai ubangiji ya ce mutu ku fadi ku mutu duk suka fadi suka mutu gaba daya kalmar mutu din domin al'amarin ubangiji idza arada shay'an innama yaqulu lahu kun fayakun da Allah ya ce kun kafin kawai da sun da rufa ya taure lo ara abin ya faru baya bukatun daukar lokaci an ce kun ne dan ayi mana kwatance amma ba dan abin yana daukar lokaci ba an gane ku thumma ayahu sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su Abdullah dan Abbas ya nuna an rayar da su ne a sanadiyar wani annabi da yayi musu addu'a ya zo ya wuce ya gansu halin da suke cikin roki Allah ya rayar da su wannan asar na Abdullah dan Abbas in ya tabbata daga gare shi kamar da Ibn Kathir ya faɗa to ya zanto asar ne mauquf dan bai yarfa in sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su bayan sun mutu din walakin inna allaha lazu fadlan ala an-nas lalle ubangiji ta'ala ma abucin falala ne ga mutane ولكن اكثر الناس لا يشكرون اما da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya bisa ga falalatin da yake ba su imma falalatin lafiyar jiki imma falalatin ilimi imma falalatin wadatar dukiya imma falalatin yawan ƴaƴa da dangi duk wannan dangi ne na falala wanda kowanne daya idan Allah ya baiwa mutum ana bukatar mutum ya zama mai godiya ga Allah Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi ku yaki mana dan yada kalmar Allah wa alamu ku sani cewa anna Allah sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun wato ainihin masani ne wato sai zanto fadin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillah umarni da yin yaki a cikin wannan ayar ya nuna ayar da ta wuce a baya mutanen tun da suka gudu jihadi ne suka gujewa an fahimta ku kuma ayar tana ba mu darasin cewa ashe gujewa mutuwa ba ya da magani in dai mutuwa din ta zo ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب فالموت واحد وندما بيموت تكوبي با زي موت حق كوي ا غدا ا كيوتا تعددت الاسباب سبب متوا دين ne suka sha bamban wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a hadarin mota wani ya mutu a wurin da ban ba wannan ba amma fal maut wahidu mutuwa da guda ɗaya ce duk inda kace shi ta riske ka ayyuka ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum bi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin wata ganuwa mai karfi wanda aka zagaye da katanga aka sake zagayewa aka sake zagayewa to mutuwa dai za ta iya zuwa to dan haka sai aka yi umarni da jihadi dan a nuna cewa kar ku tsoron mutuwa a ku rinka yin jihadi don tsoron mutuwa baya sa mutum ya iya gujewa mutuwa din tsoron mutuwa baya sa mutum ya gujewa kadarin ubangiji da ya kaddaro na lokacin mutuwar dan adam shine wa qatilu fi sabilillah ku yaki dan yada kalmar Allah wa alamu anna Allah samiun alim ku sani Allah mai ji ne kuma masani ne
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولني وندا زي بيو الله رنتي ككاور رنتي fadin cewa a baiwa Allah rance wannan buga misali ne ba wai dan Allah yana da bukatuwa zuwa ga wani abu na dan adam ba yahudawa da basu fahimci sakon ba sai suka dauka ubangiji ta'ala talakkale su ne mawadata domin mai neman rance babu ce ta sa ya nema wanda aka nema a wajensa su kuma wadatar sa ce ta sa aka je wurin sa din sai suka jingina ma Allah talauci Allah ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ubangiji ya ji zancen mutanen nan da suka ce wai Allah talakka ne mabukaci ne su ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sannan zamu rubuta abin da suka faɗa dan ai musu hisabi akan ranar tashin kiyama wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma zamu rubuta ko tunu mun rubuce kisan da suka rinka yawa annaba ba tare da haƙi ba wa naqulu zuqu azabal hariq zamu ce da su ku dantane azabar wuta a ranar tashin kiyama to amma anan gurin ubangiji yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ba wai dan tabbatar wa kansa talauci da cewa ku ko mawadata ne ba ka'idar shine ku ne talakkawa mabukata shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi 'aziz amma dan buga misali ne da kusanto da nesa dan a nuna maka cewa abinda duk zaka kace dan yada kalmar Allah za a mayar maka kayanka kamar yadda wanda yayi bashi yana sa ran a mayar masa kayansa ba hasara kai ba ba wai dan Allah talaka ne ko modata ba za a mayar ma irin yadda ake mayarwa wanda aka ruba shi wajensa to bambanci ba da wanda aka ruba shi a wajensa anan gurin sai yace fa yudha'ifahu lahu adha'afan katira fayudha'ifahu sai Allah ya ninninka masa adha'afan katira ninki mai tarin yawa ninki mai tarin yawa har zuwa nawa har zuwa ninki 700 inda dukiya ce da aka kashe dan daukar kalmar Allah dan jihadi saboda ayat da zamu je kanta nan gaba kadan da darasin gobe ko jibi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah, misalin kowace naira ɗaya da mutum zai ciyar, ko kowace dala ɗaya da mutum zai ciyar, wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya da mutum ya shuka, da ya shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, jikin kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari, in ka haɗa ɗari nawa kenan? Ɗari bakwai, shine mafi ƙarancin ninka maka da za a yi kan kowace dala ɗaya, kan kowace naira ɗaya, in dai ta zanto fi sabilillah. Abinda zai shiga cikin ma'anar jihadi, abinda zai shiga cikin ma'anar yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, in dai mutum zai siyar to wannan shine matsayinka. A ninka masu 700 sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninkawa sama da 700 ga wanda ya ga dama. To a nan gurin sai ya ce fa yudha'ifuhu lahu adha'afan kaseera, zai ninninka masa ninka mai yawa. A can sai ya bayanin ninka mai yawar shine 700 zuwa sama da 700. To amma fa wannan ga wanda ya kasance ya bayar da kyakkyawar rance, abinda Allah yake da kyakkyawar rance, dukiyar da zaka cire zanto an same ta hanyar halal, kuma sannan lokacin da ka ciyar da ita ka ciyar da ita da kyakkyawan niyya, wannan shine zai tabbata, zai tabbata akan ma'anar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, al-qardu al-hasan dukiya ta halal, kuma aka ciyar da ita da kyakkyawan niyya, domin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, baka yi nufin riyaba, baka yi nufin yabo ba lokacin da zaka kashe dukiyarka dan yada kalmar Allah a bangasa. Wallahu yaqbidu wa yabsut, karka dauka cewa kashe dukiya shike kawo talauci, kuma karka dauka cewa ka mai hannu da yin rowa shike kawo wadata, sai Allah ce wallahu yaqbidu, Allah ne yake kame dukiya daga wanda yaso, wa yabsut kuma sannan shine yake shimfida ta yalwata ta ga wanda yaso, wa ilayhi turja'un kuma yazuwa gare shi za a komar da ku a ranar tashin kiyama dan yi muku hisabin ayyukan. Sai Allah ce
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شن باك دا لابارن وطنس تواغا كو وطنس جماعة من بني إسرائيل شكين بنو إسرائيل وطنس كي دنگن تواغوا جدن النبي يعقوب عليه السلام من بعد موسى وطن دا تاريخ من سيازو نبايل سوء ورأن موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم يأين دا سكا فتا وأن نبي سكا أكثر موسو. Ana haka Allah ce iz qalu li nabiyyin lahum, yayin da suka ce da annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, turo mana wani sarki, kafa mana wani shugaban runduna ko komanda, nuqatil da zamu tafi mu yaki fi sabilillah tare da shi dan yada kalmar Allah. Ba a faɗi sunan annabin ba, idan kuka duba cikin littafai za su yi ta kokarin kawo su, waɗansu su ce shambulu ne, waɗansu su ce hizqil ne, waɗansu su ce wale ne, dukkan su zantuka ne waɗanda babu hujja a kansu. Domin shi shambun ko a ce yusha, waɗanda suka ce yusha ne, ai yusha ya yi zamani da annabi Musa alayhi salam, waɗannan mutane kuma kissarsu ta zo bayan shuɗewar annabi Musa alayhi salam, da lokaci mai tsawo. Ibn Kasir ya ce ba ma lokacin annabi Musa ba, har ma sai da annabi Dawud ya shuɗe, don annabi Dawud ya zo bayan annabi Musa alayhi salam, to kaga an samu lokaci mai tsawo kenan a bisa ga wannan tarihi da Ibn Kasir ya ambata. Dan haka dai wani annabi ne wanda Allah bai so ya bayyana wannan sunansa ba, kuma ta yadda za mu iya gane wani annabi ne sai ta fuska sahihiya ta wahayi. Allah ko bai sanar da mu ba cikin Qur'ani, manzon Allah bai faɗa mana ba cikin abin da ya inganta na hadisansa, kuma dama Allah ya riga ya faɗakar da mu cewa annabawa da manzanni da ya kawo cikin Al-Qur'ani ba dukansu bane yayi bayanin sunansu, waɗansu an yi bayanin sunansu, waɗansu an bar su a jumlace ba tare da fayyace sunayensu ba. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, cikin su akwai wanda mun labarta muka su, akwai wanda mun labarta muka su, dan haka irin su sai dai mutum ya yi imani da su a jumlace. tuna abin da ya faru ga waɗannan tawaga cikin banu Isra'ilawa, yi duba zuwa ga kissar su. Idan ka taɓa sani ta, kalli kissar mana karo na biyu don ɗaukan wa'azi a cikinta. In baka taɓa sani ba, saurari abin da za a faɗa ma don ka fahimci darasin da ke ciki. Mutane ne cikin banu Isra'ilawa suka zo suka samu annabi suka ce kawai yaƙi muke so mu tafi, mu ƴan jihadi ne, a sa mana wani shugaban yaƙi mu tafi. Kala sai ya ce da su, hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu, shin kuna da tabbas cewa in an shar'anta muku, in an wajabta muku yaƙin nan, ba za ku ja da baya ba ku ki zuwa yaƙi? Kalu sai suka ce da shi, wa malana alla nuqatilu fi sabilillah, yo me ya shafe mu, me zai hana mu fita yaƙi dan yaɗa kalmar Allah? Ai, so muke mu je mu yi shahada, so muke mu yaɗa addinin Allah a ban ƙasa. Wa kad ukhrijna min diyarina, bugu da ƙari ma gashi an kore mu daga cikin gidajenmu. Abokan da muke son a sa mana komandan yaƙi mu yi yaƙe su, su ne so kore mu daga gidajenmu, suka tilasta mu yin hijira. Wa abna'ina, sun raba mu da iyalinmu, ƴaƴanmu. Wannan shi ne abin da suka faɗa. Allah ce, falamma kutiba alaihimul qitalu, yayin da aka wajabta yaƙi ɗin a kansu, tawallau, duk sai suka juya baya suka ƙi fita. Illa qalilan minhu, sai ɗan kaɗan kaɗai daga cikinsu ne waɗanda suka tsaya tare da wannan annabi, ko kuma tare da komandan yaƙin da annabin ya ɗora musu, su ne kaɗai ɗan kaɗan, amma mafiya yawa duk sun ja da baya sun gudu. Shi yasa galibi mai da'awar jihadi, jihadi idan jihadin ya zo sai ka ga ya gudu, amma wanda ya fahimci jihadi ta hanyar ayoyin jihadi cikin Ali Imran, na'am, da cikin suratul Baqara, da cikin suratul Anfali, da cikin suratul Tauba, da cikin suratul Muhammad, da cikin suratul Fatih, da cikin suratul Ahzab, kaga yawa jihadi kikkiawar fahimta kenan. Ya fahimce shi dangane da Kitabul Maghazi da ke cikin Sahih Bukhari, ya fahimce shi a cikin littafan Sunna, to wannan sai ga shiri yake, baya faɗa shiri yake. Sai ranar jihadin ya faru, to nan ne za a gane mazaje na gaske, ba mazare ba. Waɗanda ko ƴan jihadi galibi ba sa shiri, ba sa tanadi. Allah ko cai, walau aradul khuruja la adu lahu udda, inda da gaske ne sun yi da suna son su yi yaƙi, da sun yi tanadi, ba wanda ya sani a ɓoye a gidansu. Sai ranar da suka ji an yi kiran sallah, ba lokacin sallah ba, to sun san jihadi za a. Haka ne ko ba kawai ba, ranar da aka kira sallah ba azhar ba, ba la'asar ba, ba magariba ba, to ai kowa sun kenan, ma'ana ka fito da shirinka. Waɗanda ba su da shiri sai ka suna juye-juye, suna kyakkyafta ido, ba su san me za su yi ba. Walau aradul khuruja la addu lahu udda, da sun yi shirin tafiya yaki, da sun yi tanadi tuntuni, walakin kariha Allahu bi'asahum fatabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idina. Ubangiji ta'ala bai so, wato ainihin yaƙi, in bi asahum, zaburarsu, don haka ba sa zabura, ba sa motsa jiki, ba sa tanadi. Fatabbatahum, Allah maɗaukakin sarki ya sa sun zama ragwaye masu ƙiwuya. Wakila sai a ce da su, uku domin alƙa'idin, ku zauna tare da masu zaman gida, mata ku yi gadi, kukan mun tafi sai mun dawo. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum, yayin da aka wajabta yakin a kansu sai suka ja da baya sai ɗan kaɗan cikin su ne kawai suka fito. Wallahu alimun bizzalimin, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da azzalimai. Salatin
wa qala lahum nabiyyum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
وقال لهم نبيهم سي النبي سيتي دسو إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, وبنجي تعالى يا تورو طالوت يزنتو شيني سلكي أكمكو شوغباء أكمكو كوكو من دن يكي زيمكو جابورا شي طالوت أن ألوك سنبع النبي بنيبا, ma'ana an turo shi don ya zame musu komandan yaƙi ne, Allah ya zaɓe shi matsayin shi ne shugaban yaƙi. Kalu sai suka ce, anna yakunu lahu al-mulku alaina, kaga ba nubuwa ba kenan, ta yaya za a bashi mulki a kan mu? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, mu ko muka fi cancantar mulki sama da shi? Wa lam yu'ta sa'atan min al-mal, ba a bashi yalwar dukiya ba, haka kawai sai ya zama shugaba a kanmu, bayan talakan talauni baya da komai, bai gaji sarauta ba, bai gaji mulki ba, ta yaya za a ce talus kuma shi ne shugaban mu? Kaga kan garewa ta farko ke ai lokacin ba su ayyana cewa wa za a turo mana, ba ta suka a tura mana kawai koma waye, yanzu an turo sun fara ja da baya ke. Kala sai Allah ya ce da su, ko kuma shi annabin su ya ce da su, inna Allah astafafa alaikum, lalle Allah ta'ala ya zaɓi shi talus a kanku, ya shugabantar da shi a kanku, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, wa zadahu ya kare shi bastatan da yalwa fil ilmi, wajen ilmi da sanin ya kamata, wal jismi da kuma lafiyar jiki gabbai kenan, lafiyayyen gabbu. Dama shugabanci, kowane irin shugabanci akwai abin da ya dace da shi, akwai shugabancin da yake bukatar ilmi mai yawa, akwai shugabancin da ba sai da ilmi da yawa ba, akwai shugabancin da yake bukatar lafiyayyen gabbu, akwai shugabancin da koda gabban mutum ba shi da lafiya zai iya yi. Da haka dai kowane shugabanci akwai abin da ya dace da shi. Yanzu kwamandan yaki alal aqalli yana bukatar waɗannan ababe guda biyu, yana bukatar ilimin yaki, adab na jihadi, ya salla dubban jihadi, idan za a kai farmaki da wa ake kashewa da wane ne ba a kashewa a cikin yaki, kuma waɗannan irin alamomi ne za a lura da su, wanda in su sojoji sun siffanta da su akwai alamun nasara, dan ya zabure su, ya zaburar da su wajen siffantuwa da waɗannan siffofin. Waɗannan irin alamomi ko siffofi ne wanda in har aka same su sun yaɗu cikin sojoji, to akwai alamar wannan kasar ko za ta yi yaƙi ba za ta ci nasara ba. Dan a tsarkake soja daga irin waɗannan ɗabi'u bada gurbin halaye, kuma menene dabarar yaƙi, yaya za a yi a ci nasara, idan kuma an tsare ku ta ko'ina yaya za a yi a gudu a je gida lafiya, duk wannan yana cikin abin da ake so wajen sojan yaƙi. Khalid bin al-Walid yaƙin da ya fara yin fice a cikinsa ghazwatul mu'ta, ghazwatul mu'ta kuma ba nasara aka ci ba. Manzon Allah kafin ya tura sahabbai sai ya ce da su, na naɗa muku Zaid bin Haritha, idan har an kashe shi ya yi shahada, to shikenan sai ku zaɓi Ja'far ibn Abi Talib ya zanto shi ne shugaba, idan ya yi shahada sai ku zaɓi Abdullah ibn Rawaha ya zanto shi ne shugaba, idan ya yi shahada to shikenan musulmai su zaɓawa kansu wanda ya fi cancanta. Manzon Allah yana zaune a Madina, an tafi can ƙasar Rumawa, tafiya kusan tota ɗaya tsakanin inda annabi yake da inda ake faɗa ɗin, ko dai kwanaki masu yawa ko da ba su kai wata ɗaya ba. Manzon Allah yana Madina, Ubangiji ta'ala na nuna musu me ke faruwa a filin yaƙi, yake da sahabbai ga Zaid bin Harisa can da tuta a hannu, sai ce ayya ya yi shahada, amma Ja'far ibn Abi Talib ya karɓi tuta, ayya shi ma ya yi shahada, to ga Abdullah ibn Rawaha can, ayya shi ma ya yi shahada. Sai manzo Allah ya shiru zuwa ɗan lokaci kaɗan, sai ce to ga tuta can za ta faɗi, can sai ce laqad akhadha sayfun min suyufillahi, wani takobi cikin takubban Allah ya tafi tutar, shi ne Khalid bin Walid, da ya karɓi tuta ya ɗaga ta sama ya yi kirari, duk sojoji suka dawo ƙarƙashinsa, ya duba ya ga taron Rumawa sun nunkasa yawa, ya ga in ya tsaya za a yaƙi nan duk za a yi hasaran sojojinsa, sai ya shirya makidar yaƙi, sai da ya fita da soja, ko asarar soja ɗaya bai bai dawo da su Madinar lafiya, dan a sake sabon shiri a koma, aka sake sabon shirin da aka sa Usama ibn Zaid, kuma aka je aka ci nasara. Ma'ana soja ba wai ya ci nasara bane kawai soja, a yadda zai ma ya gudu shi ma soja ne. Idan an tare nan an tare nan, wani irin makircin aikin soja za ka yi ka fita da sojojinka, ka rage adadin gawa a cikin sojojinka, kar gawa ta yi yawa, su ma aikin soja ne. To kaga kenan akwai ilimi a aikin soja, wannan mutum ba zai karanci wannan ba sai ya karanta magazi Rasulullah, ya kokin da manzon Allah ya cikin sahih Bukhari, mutum ya karanci yaƙin Badr, ya karanci Khandaq, ya karanci wato ainihin Hunain, ya karanci wani ne, ya haƙoƙi daban-daban, sannan musamman kuma ya zo futuhat da aka yi musamman na lokacin Umar ɗin Khattab, yadda aka karya daular Farisawa, yadda aka karya daular Rumawa, mutum ya karanci yaya ghazwatul qadisiyya, wani irin karan batta aka yi a wajen, akwai wani kwamandan soja ina jin ko a Syria ko a Egypt, wannan yakin ya ɗauka, gashi dama soja ne na zamani, ya fitar da littafi guda aka yi harbul qadisiyya, mutum zai sha mamaki in ya karanta wannan, duk sojoji yanzu sai sun zama almajiran ka in ka karanta wannan. Amma illa ku kuna karanta hadisi ne dan neman tabaruki, ba dan ai aiki da shi ba. Allah rufa mana asiri. Amin. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, Ubangiji ta'ala ya zabe shi dan ya zama shugaba a kanku, ya kare shi fil ilmi, wajen yalwar ilmi na sanin yadda za a yaki, wal jism da lafiyayyen gabu, wannan shine shugaba da ake so komanda a wajen yaki. Akwai lokacin da kuma abinda ake bukata kila wannan ya zanto wannan shine siffar sa wadda ta fi fitowa. Kaga ba ai maganar kiyamul layl ba, duk da cewa kiyamul layl tana da muhimmanci, ba ai maganar azumin litirin da alamin ba, duk da cewa yana da muhimmanci, ba ai maganar kaza ba, ai maganar kaza ba, duk da cewa kowanne yana da muhimmanci. Da akwai lokacin zaka ga wani jarumi har jarumi amma rago ne wajen ayyukan ibada, kamata yayi da yayi ibada don ya samu kamala, amma rashin yinsa baya fitar da shi daga cikin sahun jarumai in za a je yaki. Shi yasa aka tambaye Imam Ahmad bin Hanbal cewa mutane ne guda biyu, ɗaya ga kiyamul layli azumin litinin da alhamis amma rago ne, ɗaya fasiki ne amma kuma jarumi ne, ciki wa zaka sa a cikin rundunar yaki don ya zama shugaba? Yace ku kawo mun fasiki shi zan nada, fasikancin shi ya safa amma ƙarfinsa kuma sai mu amfana da shi. Amma in kun kawo mana mai kiyamul layli, kiyamul layli tasa ce ta shi kadai, rauninsa kuma ya jawo mana, ko ba haka ba? Wallahi dole sai su tsadi rodan dan yanzu akwai da dama wadanda in Allah ya arzuta su suna azumin litinin da alhamis, suna duk ababai ne masu kyau, kiraru qur'ani da menene, to amma sai ga rago ne to na bangaren. In ga wani wanda yake mai kokari to amma bai kai su wajen salaha ba, shi bai damu da azumin litinin da alhamis, daga ramadana sai ramadana kawai ba goshi da sauran wani azumi, to amma sai ka ganin kamar wani musulmi ne kanin fir'auna ne kawai, tunda shi bai zama su ba, wannan kuma kuskure ne. Za ka amfana da karfin shi idan kuna da irin waɗanda cikin sojoji, cikin 'yan sanda, cikin 'yan kastam, 'yan immigration, cikin 'yan jarida, cikin wane ne, duk waɗannan wakilanku ne, su musulmai ne kuma musulmai ne, ɗara su da kuka yi ta wani ɓangare, su ma za a zo ranarsu sun ɗara ka ta wannan ɓangaren, ko ba haka bane ba? Akwai wani aikin liman ne zai, akwai wani aikin da ɗan jarida zai, ko an ba liman an ce zo ga gidan rediyo ka yi ba zai iya ba, ko ba haka bane ba? Sai kawo labari na minti 30 a cikin isar da wani sako na rabin minti, wannan sakon dai shi aka kawo, wancan duk rufewa aka yi, an yi mukaddama, an yi katima, amma a tsakiya sakon yake ba wanda ya fahimta sai masu hankali. Haka ne ko ba haka bane? To amma za a yi wannan idan an sami 'yan jarida masu kishin addini, an sami sojoji masu kishin addini, an sami kowa da kowa mai kishin addini. Haka ne ko ba haka bane ba? Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu fastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha, ubangiji ta'ala yana bayar da mulkin sa ga wanda ya ga dama, wallahu wasi'un alim, ubangiji ta'ala mai yalwa ne ko masani ne. Tallatin
wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ سَيَأَ النَّبُوَ سَيَتِي دَسُوءٌ inna ayata mulkihi alamar cancantar Talut ya zama shine shugaba akan ku, an ya'tiyakum at-tabutu, za ku ga wani akwatin nan da aka kwace muku shi ya dawo gare ku, akwatin da fihi sakinatun min rabbikum, a cikinsa ne natsuwar ku take daga wurin ubangijinku, wa baqiyatun mimma taraka alu musa, kuma a cikinsa ne za a samu ragowar abinda annabi Musa ya bari da iyalin gidansa, wa alu harun, da abinda annabi Haruna ya bari da iyalin gidansa, ta hamiluhul mala'ika, mala'iku za su zo suna ɗauke da shi. Wannan Tabut kissoshi sun zo masu tarin yawa dangane da labarinsa, amma galibinsu Isra'iliyat ne. Idan mutum ya ɗauki littafin al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir na Muhammad Abu Suhba, zai ga yayi bayani mai kyau a ciki wajen tace abinda shine zai fi dacewa da zahirin alqur'ani, da kuma abinda yake bara gurbi ne, sannan babu wani abinda yake gaskata shi cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana maganan girman akwatin cewa ya kai zira'i biyu ko kuma ya kai zira'i biyar, tsawonsa ya kai zira'i kaza, duk wannan ba su da dalili cikin qur'ani. Ko wannan akwati iri na abu kaza ne, ga bayanin na katako ne ko na karfe ne ko ga abinda aka yi shi da shi, duk wannan ba bayanin su cikin alqur'ani ko hadisi. Wani akwati ne da daddai a wurinsu wanda annabi Musa alaihi salam ya bar musu, shi kuma a lokacin annabi Musa littattafan at-taura ko takaddu na at-taura da aka rubuta waɗansu ɓangarori na at-taura don karantar da mutane, su ake ajiyewa a ciki. To da haka sai zanto banu Isra'ilawa a cikin tarihinsu, wannan akwatin na da muhimmanci. Ko an fita yaƙi, shugaba yakan fita da wannan akwati, da ya ga suna nema su gudu sai ya ɗauki akwatin ya ajiye a gabansa. To idan ya ajiye a gabansa fa, to kowane ba yahude kowane dangin kai gidan banu isra'il ba sa gudu ko da za su kare sai sun tsaya dan suna ganin abun kunya ne a ce an kwace wannan akwatin an tafi shi shi kuma sai fito da shi aje ma'ana in kunya da abokin adawa zai dauka tafi da shi garin su kayan gadan sunatun lokacin annabi Musa a ce an kwace yana garin wani ai kun ji kunya to sai lalacewa ta zo wa banu isra'ilawa har aka zo aka samu sarakunan daga cikin sarakunan duniya wanda suka zo suka yake su suka fatattake su suka kwace wannan akwatin suka tafi da shi to yanzu da suka zo suna son su yi yaki a karo na biyu sai ubangiji ta'ala ya sa wannan annabin ya nada musu Talut kuma annabin ya ce da su alamar Talut shine shugaba dan ku sake sakankancewa dan ku yanzu kuna cewa wai annabi yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal wace ya za a bashi shugabanci bayan bai da dukiya bai da kaza gashi ko an ce inna allaha tafahu alaikum Allah ne ya zabe shi to alamar ku gane Allah ya zabe shi akwatin nan da abokanan adawa sai ku kwace muku za ku ga an ɗauko shi an zo an kawo an ajiye a kofar gidansa ko a gaban shi Talut to sai ku gane a ce Talut zaɓi ne na Allah sai ku risna ku bi abin da Allah ya ce ina fatan kun fahimta to sai aka ɗauko wannan akwatin mala'iku suka ɗauko shi ba a ganin mala'ikun amma ana ganin akwatin gashi nan kamar ya taho daga sama ya zo aka ajiye shi a gaban Talut yana dukka suna suka ce to mun sallama kan dawo lallai shugaba ne a kan mu kuma zaɓi ne na Allah shine nan Allah ke ce musu inna ayata mulkihi ta harshen annabi kenan inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina shi ma wadansu malaman tafsiri tun daga wajen sahabbai da tabi'ai an ruwaito maganganu masu yawa akan su wadansu ce sakina wani sun so ne na zirari wadansu ce sakina kaza duk wannan ya saba wa zahirin qur'ani sakina irin wanda Allah yake saukarwa mummunai a lokacin yaki fa anzalallahu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كاغا سكينة تزوجي كينا أن غانيكم إن ونن شيء مغانا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في
قلب منهم فليس مني ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
فلما فصل طالوت بالجنود يعني طالوت يتباين قريب بالجنود دردنر يكي فصل بمعنى خرج قال سيكي دسو إن الله مبتليكم بنهر وبنجل تعالى زي جرديك دوتا قرما جزاو جتو جنتين malamin tafsiri sun yi ta kokarin bayyana wace korama ce wadan su shine nahar al-urdun wato koraman nan ta jordan wadda take tuta falastin har ta shiga jordan yanzu kuma ta shiga ta cikin isra'il wadan su ce kaza wadan su ce kaza to duk wannan an gina shi ne kan cewa shin wadannan mutane a ina ne suka rayu ina ne gurbin su ko wurin zaman su a duniya wadan sun ce a azru'at cikin kasar sham wadan suka ce a iraki ne wadan su ce a ina ne duk dai inda aka ce nan ne garin su ko wurin zaman su ko wannan gulbin ko korama da aka faɗa ta gari ka zace dukkan shi ba ya da asali ta hanyar Qur'ani ko hadisi ingantacce kuma ba manufar kissar shi ne a karantar da mu ina suka rayu ba manufar kissar mu ga ɗabi'unsu da halayensu mu koya ba wurin mu daga garinsu balanta namu sai yan garinmu ne ko ba yan garinmu bane ƙabilarmu ne ko ba ƙabilarmu bane launin fatanmu ne ko ba launin fatanmu bane ba a darasin kawai ake bukata ina fata an fahimta kuma a gane wannan wani kogi ne inna yake da su inna allaha mubtalikum binahar Allah zai jarrabe ku da wani kogi za ku tafi cikin sa yanzu fa man shariba minhu falaysa minni dukkan wanda ya ɗebi ruwan nan kogin ya sha to ba ya tare da wa man lam yut'amhu dukkan wanda bai sha ba fa fa innahu minni to wannan yana cikin runduna ta wanda za mu tafi yake da shi illa man tarafa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfata ɗaya da tafin hannunsa to wannan na iya yasewa amma wanda ya sha sama da kamfata ɗaya ta tafin hannunsa to ba zai iya jurewa kisrawa ba, don haka ni ba zan iya tafiya da shi yake. Wato kaga soja ko bukatun a yi masa horo a ba shi atisaye na musamman ta yadda zai saba da wahala. In ba haka ba an fita daga gari ana cikin isluwa an zo suke kuka ai kowa zai sha ruwa, an zo bakin kogi ya kamata kowa ya sha, shi kuma sai ce to alamar kun cancanta ku bi da kar wanda ya sha wannan ruwa. Sai fa tafin hannu ɗaya, duk wanda ya ɗauki tafin hannu ɗaya ya sha to shikenan sai zai, wanda ku ya sha sama da haka to shikenan ba zai zauna tare da shi sai ya koma gida. Allah ce fa sharibu minhu, gaba ɗayansu sun suka sha daga cikin wannan ƙoraba, illa qalilan minhum, sai ɗan kaɗan ɗin cikin su su ne ba su sha ba. To waɗanda suka sha sama da tafin hannu ɗaya ya ce ku koma ba zan tafi da ku sha, waɗanda ba su sha ba ko suka sha tafin hannu ɗaya kaɗai ya ce ku ku ne abokan tafiyata. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu, yayin da ya ƙetare wannan teku ko wannan gulbi shi da waɗanda suka yi imani tare da shi wanda ba su sha ba ko suka sha tafi ɗaya kaɗai, kanu sai su sauran suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud, ayau kam in ma da mun bi su ba mu da iko wajen fuskantar Jalut da shi da rundunarsa. Wato Jalut shine shugaban waɗancan kafiran da za a yi yaƙi da su, Talut kuma shine shugaban waɗannan mummunai kenan wanda annabi ya nada a kansu. Wato waɗanda suka faɗi wannan magana sune wanda suka sha ruwan, sune suka ce yo ai in ma mun bi ku yo ina za mu iya yin faɗa da Jalut, rundunarsa suna da yawa mu ko ɗan kaɗan ne ba mu kai su yawa ba, suna da tanadi mu ko tanadi mu bai kai nasu ba. Su sun manta da cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shine baya taimakon gaskiya wai dan yawan mabiyanta ko dan yawan tanadin mabiyanta, yana taimakon gaskiya dan sunanta gaskiya, ya karya ƙarya dan sunanta ƙarya. Duk wanda ya tunanin cewa za a ci nasara ne a wajen yaƙi lokacin da sojojin musulmi suka tsara na kafirai yawa, tanade-tanade da kayan faɗa na musulmi suka tsara na kafirai yawa, to ya jahilci ba hakikanin yaƙin musulunci. Hakikanin yaƙin musulunci shine abin da zamu karanta nan gaba, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratin. Hakikanin yaƙin musulunci shine bal naqdhu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakum al wailu mimma tasifun. Qa'idan kenan, ya akwai imani akwai tanadi, ko da tanadin bai kai na kafirai ba sai imanin ya zanto shine cikon da kuke da shi wanda kafirai ba su da shi. Ina fatan kun bayyana. Su suna ganin suka ce la taqata lil yawmi jalatu junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, sai waɗanda suke da yakinin cewa lalle za su gamu da Allah wanda suka yi imani kenan. Azannu annam bi ma'ana al yaqin wa ra'a al mujrimuna an nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa, ay ايقنوا انهم موافقوها اني ظننت اني ملاق المصابيه اي ان ايقنت اني ملاق المصابيه اظن بمعنى اليقين. قال الذين يظنون انهم ملاق الله, ودند سكي ده تبت ا cikin zukatun cewa za su haɗu da Allah, sai suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'izni Allah wallahu ma'as sabirin. Kam min fi'atin qalilatin, da yawa za ka ga wata rundunar yaki karama, ghalabat fi'atan kathiratan, za ta rinjayi rundunar yaki mai yawa, bi iznillahi da iznin ubangiji, wallahu ma'as sabirin, ubangiji ta'ala na tare da masu haƙuri. A wajen yaki dole sai an jurewa haƙuri, yunwa, kishirwa, tafiyar kasa, wahala, ƙura, turnikewan hayaki, duk waɗannan suna buƙatar haƙuri, wanda ba da haƙuri sai ya gudu. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillahi, da haka manzon Allah da adadin mutane 310 ya rinjaye rundunar kafirai a yakin Badar su wajen 900 zuwa 1000. Shine ma Al-Bara ibn Azib yake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka halarci yakin Badar sun ba ni labarin cewa adadin rundunar da suka fitar da Talut sune yawan adadin rundunar da manzon Allah ya fitar da su a yakin Badar. Wato kaga sirrin nasara din kenan, waɗanda Talut ya fitar da su a wancan yaƙi ƴan kaɗan ne, da haka wanda suka gudu masu karanta cewa la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, wanda suka yi imani suka rika cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah, to kaga wato kamar yadda wanda manzo Allah ya fitar da su su ma kaɗan ne 310. Wato sinadarin nasara dai shine iznin Ubangiji, dan ya ce bi idnillah da iznin Allah ta'ala, wallahu ma'as sabirin, Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri. kuma cin nasara akan sojojin musulmai ba shi ke nuna Allah baya san su ubangiji da Allah na kaddara cin nasara akan su saboda hikimomi masu yawa wanda ya bayani cikin suratul ali imran jiya lokacin da muke kiyamul lail din mun gudu kan waɗannan ayoyin ayoyin da suke magana kan yakin uhud wa tilkal ayyamu nudabiruha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada mana dan Allah ya bayyana su wane ne mummune na gari mummune na gari ko su ɗan kaɗan ne za su tsaya akan imani wanda ba na gari ba in sun ga an zama kaɗan sai su fita kaga shi yasa sai Allah ya kaddara waɗansu su mutu a cikin kuwa karkashe waɗansu dan a ga sauran za su tsaya ko ba za su tsaya ba wa yattakhidha minkum shuhada kuma domin Allah ya riki waɗansu a matsayin shahidai wa limashhisa Allahu alladhina amanu dan Allah ya tace zukatan waɗanda suka yi rugowa wa yamhaqal kafirin haka duk ga sunan gurin ubangiji yayi bayani cikin alqur'ani hikimomin da za su sa ku ga kuna da imani an ci nasara ka ina fata an fahimta ko kuma wani sako da kuka yi wani kuskure da kuka yi sai a ci nasara akan ku dan ku yi tunani me ya jawo rashin nasara sako iri kaza ne nan gaba sai ku janye ba za ku iya mimita ba za ku mimita wannan laifin ba كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سألة
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
ولما برزوا لجالوت ولما برزوا يا عند سكة مبارزة سكة فتو فتونا فتوكا ننجا طالوس دمتا ننسى سنفتو سنقول ننجا جالوت درنجن ننسى سنفتو سيلين برزوا لجالوت وزلودي سكة بينا أغبان جالوت درنجن ننسى واتو سكة بينا أغبان جونا قالوا سيسوم من سكة ربنا يا أبنجدي أفرغ علينا صبرا ka malalo mana hakuri na musamman daga gare ka ka mamaye zukatanmu da hakuri da zuriya wa sabbit aqdamana sannan ka tabbatar da dugadiganmu ta yadda kada mu gudu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Allah ya fahazamuhum bi idnillah sai suka rinjaye su suka ci nasara akan su da izinin ubangiji wa qatala daud jaluta sai daud ya kashe jaluta tun lokacin da aka faro kisar ba a yi maganar Dawud ba sai yanzu kaga wato ana fahimtar mazaje ne bayan an fita filin daga kafin a fita galibi dai akan gane masu magana amma bayan an fita ne sai tun farkon kisar zuwa yanzu ba a yi maganar Jalut ba sai yanzu ba a yi maganar kai Dawud ba sai yanzu wa qatala Dawud Jalut sai annabi Dawud wanda yana cikin rundunar Talut ya kashe Jaluta to bayan ya kashe shi me ya faru wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki ko ya bashi hikima shine annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi irin abin da ya so na wahayi da ya masa wato ya sanar da shi al'amura da dama ya sanar da shi wahayi ya sanar da shi yadda zai wadansu al'amura wa allamnahu san'ata labusin lakum liyuhsinakum ko lituhsinakum min ba'atikum fa hal antum shakirun wa laqad atayna dauda minna fadla ya jibalu awwi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid al'amal sabiqat wa qaddar fi as-sard wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir wannan shi abinda Allah ya sanar da shi ya sanar da shi yadda zai rika sulkin yaki ya sanar da shi da yadda kera kayan yaki ya sanar da shi yadda ake sarrafa karfi alanna lahu al-hadid amma yadda karfi a wajen sa kamar yadda auduga take a hannunka kai abinda kake so da ita haka yake kera abinda yake so da karfi ma'ana dukkan wata kere-kere har daga an wuce tun lokacin annabi Dawud alaihi salam shine wa atahum Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahum mimma yasha. Allah ce walaula daf'allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd. Badan yadda Allah ke kare waɗansu mutane ba daga sharrin waɗansu mutane din, la fasadatil ardu, da barna ta faru a bankasa. Ma'ana akwai mutanen da Allah ke sa su zanto masu adalci sai su hana azzalimi yin zalunci. Ba dan su masu adalcin da suke hana azzalimi yin zalunci ba, to da sai zalunci ya mamaye duniya sai fasadi take faɗi hada duniya. Ina ba ta an fahimta. Amma Ubangiji ta'ala yana baiwa waɗansu kariya da waɗansu, sai ya kare marasa ƙarfi da masu ƙarfi, masu ƙarfin su tare musu. Sai ya kare marasa mulki da masu mulki, masu mulki su hana azalunci wanda yake mara ƙarfi. Shine walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah zu fadlin ala al-alamin. Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne ala al-alamin, akan halittunsa gaba daya. Tilka ayatullahi, abinda aka karanto muku na baya, tun daga alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa zuwa nan, ayatullahi, ayoyin Ubangiji. Ko kuma abinda aka karanto tun daga alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-mawt, har zuwa nan, ayatullahi, ayoyin ne na Allah. Natluha alayka bil haqq, muna karanta su akan ka da gaske, tare da gaskiya. Wa innaka, kuma lalle kai wannan annabi, wato lamina al-mursalin, kana cikin manzali. Wannan Dawud da aka magana shi ne annabi Dawud alayhi salam. Wato sai ya nuna waɗancan mutane da ake magana, wato sun haɗa zamani da annabi Dawud. Amma akwai wata magana ta malami da suke cewa sun zo bayan annabi Dawud, wanda na gabatar da ita farkon magana in za ku tuno. Na kyale ta dan mu zo nan gurin, amma a nan gurin an nuna sun yi zamani da annabi Dawud alayhi salam. Kuma wannan ke nuna mana ashe annabi Dawud ya zo ne a tarihance bayan shuɗewar annabi Musa. Har Ibn Kathir ke cewa ma tsakanin su zai kai shekara 1000 tsakanin shuɗewar annabi Musa zuwa annabi Dawud alayhi salam. Dan an ce alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa, sannan sai aka kawo kisar, kuma aka ce a ciki ga annabi Dawud. Wa innaka lamina al-mursalin, lalle kana cikin manzanni. Sai Allah ce
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. معنى تلك قصة الرسل. أبدا أك أنبتا أبايا ونساشي نيكو بانجري نيك السوش منزلني. سوكو منزلني إن فضلنا بعضهم على بعض من تيتي تساشن سوء كالساشي. Wani ya ɗara wani daraja ba don matsayinsu ɗaya ba, minhum man kallama Allah, cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi shi da shi, annabi Musa alayhi salatu wa kallama Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya ɗaukaka waɗansu darajoji masu yawa, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar annabi Ibrahim, duk suna da darajoji masu yawa. Annabi Ibrahim an rike shi a matsayin khalil, wattakaza Allah Ibrahima khalila, haka manzon Allah ma khalil ne, doriya akan haka kuma shine sahibu liwa'il hamdi yawmal qiyama, sahibul maqamil mahmud wal haudil mawrud sallallahu alaihi wa sallam, wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-maqamul mahmud, manzon Allah ne kadai ke da shi, ba wani annabi ko manzo cikin manzanni da zai yi hamayya da annabi wajen samun wannan matsayi, ko ya yi turmutsu da annabi wajen samun wannan matsayi, shi kadai ne mai shi sallallahu alaihi wasallam. Shine wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati, mun baiwa annabi Isa dan nana maryam al-bayyinati, hujjoji, rayar da matacce, warkar da mai ciwon albaras, warkar da mai makanta duk da izinin Ubangiji. Wa ayyadnahu, kuma mun karfafe shi, bi ruhil qudus, da ruhi mai tsarki, shine mala'ika jibril. Wato duk wannan wato bayyana mana matsayin annabawa daban-daban. wannan aya na nuna lalle waɗansu sun ko waɗansu a cikinsu. Amma akwai hadisi cikin sahih Bukhari da Muslim na Abu Huraira, wani musulmi suka yi rigima shi da wani bayahudi, sai bayahudan wajen yin musu da rantsuwa a cikin musu sai ce wallahi allazi faddala Musa ala al-alamin, ina rantsuwa da Allah da ya fifita annabi Musa akan dukkan halittu. Sai wannan musulmin ya gamsu sai kwada masa baki sai kai ya kace annabi Musa bi fa annabi Muhammad, sai kai kara aka faɗa manzo Allah ga abin da ya faru. Sai manzo Allah ke cewa la tufaddiluni al-anbiya'i ko la tukhayyiruni bayna an-nas ko bayna al-anbiya'i, kar ku fifita ni akan sauran annabawa. Yace za a busa kaho kiyama na tashin kiyama, sai in fito daga cikin kabarina sai in ga annabi Musa yana rike da wata fila cikin filolin al-ars, wata gofa cikin gofannin al-ars, ban sani ba shin an tayar da shi ne kafina ko kuma a'a dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba, an sakanya masa da suma da ya anan gidan duniya lokacin da ya nemi ganin Allah aka sumar da shi bayan ya ga haske. To wannan ce tasa kuma da aka yi busar mutuwa ta ranar tashin kiyama wanda kowa zai mutu shi bai mutu ba, manzo Allah ce ni ban sani ba. Sai kawo wannan hadisi shine Ibnu Kathir ya ce to kaga wannan hadisin sai muga kamar ya tukaro da wannan aya. Ga shi ko hadisi ne sahihi ba wata masakata tabbaibantar da shi dan ya tabbata cikin Bukhari da Muslim. Shine Ibnu Kathir sai hada tsakanin hadisin da aya cewa manzo Allah ya faɗa haka ne dan tawazu dai daga cikin hanyoyi ke, amma shi da kansa ya san cewa yafi sauran annabawa, amma ya faɗa wannan dan tawazu. Ko kuma ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka cewa kar a fifita shi akan wani, in ya zanto an yi hakan ne dan a wulakanta wanda aka fifita din, in dan ka wulakanta wanda ka fifita annabi kansa cikin annabawa ne to bai dace ba, dan wulakanta kowanne annabi riddace, wulakanta annabi Isa riddace mu a musulunci, wulakanta annabi Musa riddace fita ne daga musulunci, da mutum zai zagi annabi Isa ko ya zagi annabi Musa a wurin mu wato hukuncin sa kisa ne dan ya ridda. To kaga in mutum zai fifita manzon Allah dan cin mutuncin wadannan annabawa to shine manzon Allah ya hana. Ko kuma wadansu daga cikin ababen da Ibnu Kathir ya faɗa wanda in kun koma zamu gani, Allah ya ce walau sha Allahu maqtatal ladzina min ba'dihim, da Allah ya ga dama maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, da mabiya annabawa dinnan ba su yi yaki ba a tsakanin su bayan shudewar annabawan tare da cewa ga hujjoji su zo, da Allah ya ga dama da ba su yi yaki ba, ma'ana da ba su kashe juna ba, da ba su faɗa shi da ba su rinka yakar juna ba, walakin istalaf, amma sun yi safali. Faminhum man amana, cikin su akwai wanda ya imani yawan zukan abin da annabin sa yazo da shi, wa minhum man kafar, daga cikin su akwai wanda ya kafirce ya bijirewa koyarwa da annabin sa yazo da shi. Walau sha Allah, da Allah ya ga dama maqatatalu, da ba su yi faɗa da juna ba, walakin Allah yaf'alu ma yurid, sai dai Ubangiji ta'ala yana aikata abin da ya ga dama. Ma'ana akwai koyayyar hikima cikin kaddara yadda suka yaki da juna ko suka yi faɗa da juna. To abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya